The objective of giving this material is actually preventive measures of whether cholera in the event.
Jami'ar hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin Sokoto kenan, Aminat Dawi, lokacin da take mika kayan tallafin kula da lafiyar yara da kuma kawo dauki shi don hana barkewar cututtuka da gwamnatin jihar Sokoto. Duk da irin wannan kokarin da hukumomi na duniya da ma gwamnatoci ke yi wajen kula da lafiya da kuma walwalar jama'a, akan samu yanayin da ke yin barazana ga wannan kokarin, wanda kuma kan iya kawo barkewar cututtuka cikin hanzari. Yanayin da 'yan gudun hijira suke ciki zaune a Najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cututtuka, kuma ko da yaushe sai karuwa suke yi, kuma su shafe lokaci mai tsawo wuri ɗaya ga kuma bukatu, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Wallahi ba haka kullu da ɗakin mura ya faɗi, ina nan ya faɗi ban da zarahin da naka gyara ne. Sannan kuma wannan abinci na zan ba yara gasa, duk da wuri tsuguni a wuri tsuguni banda. Mun ina da zarahi da na safi ko ni makaranta.
Muhammad daga Ranta Jaɗi da sutura da abinci duk muna so.
Amin zani na ƙasa sai lami na shiga uku na.
Masana kiwon lafiya na ganin cewa zama cikin irin wannan yanayin tamkar jefa kai ne ga barkewar cututtuka. Dr. Awal Ahmad Musa na ganin cewa akwai barazana sosai ga yadda zaman 'yan gudun hijira yake yanzu a Najeriya.
Rashin tsaftan muhalli, a rashin ruwa da tsafta, domin tsafta yana sauki ne in akwai ruwa. So yawanci waɗanda ke 'yan gudun hijira da ke zaune wurare a cunkushe, haka zaka ga ba su da isasshen ruwa, babu yauce ko toilet inda za su biya bukatunsu. Sannan kuma akwai matsala ta matsanancin talauci. Kaga waɗanda suka yi gudun hijira, musamman waɗanda suka bazu a wasu garuruwa, zaka ga yawancinsu ma bara suke yi, kuma ba su da sana'a ko kuma wani aiki da za a ce za su iya yi domin su samu kuɗin shiga da za su ciyar da iyalansu.
Likitan wanda a kwanan baya ya jagoranci wani shiri na kula da lafiya kyauta a sansanin 'yan gudun hijira, ya ce abin da suka tarar wurin abu ne mai so sarai.
Abin da muka gani akwai yara da dama waɗanda ke fama da rashin lafiya, kuma alhamdulillah an ba su magunguna. So a ire-iren waɗannan medical outreach da ake yi yana da kyau, kuma yana da kyau a same su su yi yawa a cikin al'umma, domin ta haka ne za a taimaki waɗannan mutanen. Wasunsu ma abin da muka gano ba su ma san cewa akwai asibitoci kusa da su waɗanda za su iya zuwa a ba yaransu wannan taimako na kiwon lafiya ba. So sannan kuma kaga saboda cunkoso da rashin abinci mai gina jiki duk suna samun waɗannan rashin lafiya.
Ko bayan abin da ya shafi kula da kiwon lafiya, 'yan gudun hijira na cike da buƙatar abubuwan more rayuwa, waɗanda masana ke ganin akwai buƙatar mahukunta su mayar da hankali gare su cikin hanzari, kada a yi kitso da kwarkwata, domin ba a san irin matsalar da rashin kula da su kan iya haifarwa ba a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.